daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan kodiyoshe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya.
Har-haren ta'addancin da aka kai a kasashen Pakistan da Afghanistan sun hallaka mutane masu yawa. Kasar Spain ta buƙaci a warware wata gardama a tsakaninta da Ingila kafin a tabbatar zaman yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya sabunta cece-kucen da ya barke tsakanin shi da babban alƙalin Amurka kan batun ƴancin ma'aikatan shari'a na ƙasar.
To kanin labaran duniya kenan. A Najeriya ƙungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna damuwar su kan yiwuwar barkewar cutar amai da gudawa a sansanonin ƴan gudun hijira da ke ƙasar.
Wannan guraren da duk inda suke babu guraren ba haya ma daji ake shiga mata da maza da yara da kowa.
To dangane da batun ƴan gudun hijirar kungiyoyin fararen hula sun yi kira ga hukumomin Kamaru da su dauki matakan maido da ƴan gudun hijira sama da 60,000 da suka tsallaka Najeriya sanadiyar rikicin ƴan aware da gwamnati.
An kona ƙauyukan da baki ɗaya gidaje an kokona an rurrusa waɗansu to kaga mutum kuma ya riga bar gidan shi ya fita an rusa ba inda zai dawo zai zauna.
Muna ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirin duniya Amurka har da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Hadiza Kyari wacce yanzu za ta karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wasu har-haren da ƴan bindiga suka kai a ƙasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi da kudancin sun ce an kashe akalla mutane 4 ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar China bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. Wani kakakin rundunar sojojin ta Rangers ya gaya wa ƴan jaridu cewar ɗaya daga cikin masu harin ya tarwatsa ne don buɗewan sauran ƴan uwansa kofar ofishin jakadancin. A cikin faɗan da aka yi a kusan tsawon awa ɗaya ne aka kashe sauran maharani guda 2 sai dai kuma mai maganar Kanal Faisal ya musanta cewa ƴan bindigar sun samu nasarar shiga cikin ofishin jakadancin na ƙasar China. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin Khost da ke Afghanistan ya hallaka mutane 12 ya jikatta mutane 30 a cewar gwamnan lardin Hook Khan Habibi. Mai magana da yawun sojin Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bomb din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. Kamfanin dillancin yada labarai na Afghanistan Tolo ya ce dukkan sojan da aka kashe din na bataliya ta 2 da ke gundumar Mandozai. An ci gaba da bincike akan al'amarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne mashawartan ƙasashen Turai suka haɗu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron, ƙasar Spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka baiwa Birtaniya tun shekara ta 1713 wanda kuma ita ƙasar Spain ke mallakarta ne. Spain na son a warware maganar ko tsibirin na ware tsakanin Ingila da ita kafin a ci gaba. A yayin da Amurka ke morewa hutun ranar cika-ciki, shugaban Amurka Donald Trump ya fara nashi hutun ne don sabunta muhawararsa akan batun yancin hukumomin shari'ar na Amurka a lokacin da ya buga wa sojan Amurka dake kasashe daban-daban waya don taya su murnar wannan ranar. Shugaban yayi zargin cewa wata kotun tarayya dake jihar California tana jawo matsaloli da yawa. Kalamin na shugaba Trump yana zuwa ne kwana daya bayan sa'in sar da ta barki a tsakanin shi da babban chief judge America John Roberts akan yancin alkali inda shi Roberts ya la'anci Trump game da sukan wani alkali da shi Trump ke kuka game da yadda ya yanke hukunci wanda ya kira alkali na din Obama. Akan haka ne Roberts wanda tsohon shugaban America George Bush ya nada ya tsawata wa Trump akan rashin fahimtarsa da ayyukan ma'aikatan shari'ar na kasar. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce an kusa gamawa da wutar nan da ta hallaka akalla mutane 34 a cikin makonnin biyu da suka wuce. An kuma samu karin mutane 3 da suka rasa ransu a wata wutar ta daban da ta tashi a garin Malibu da ke kudancin jihar California. A yanzu kuma mutane da har yanzu ba labarin inda suke a wannan wutar da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar sun wuce 566. Hukumomi sun ki cewa komai game da ko akwai waɗanda suka salwance sun mutu ne, amma dai ana sa ran cewa yawan matattun zai dada karuwa.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya kungiyoyin da ke ba da agajin gaggawa sun nuna damuwar su kan yiwuwar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a sansanonin yan gudun hijira inda suka yi nuni da matsalar karancin wuraren kewayawa ko kuma bandaki. Ga Haruna Dodo biyu da karin bayani daga Maiduguri.
Wannan matsala dai na rashin samar da makewayi ko kuma tsattacen ba haya ga al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara haifar da barkewancin cututtuka a tarayyar Najeriya. Ga misali, hukumar tallafa a 'yan gudun hijira da ake kira Norwegian Refugee Council sun fitar da wata sanarwa 'yan kwanakin nan da suka yi nuni da cewa akwai mutanen da suka kamu da cutar kwalara da aka yi kiyasin cewa adadinsu ya haura 10,000, kuma cutar yana yaduwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda akasari ba su da tsattacen muhalli, musamman ma a jihohin Borno da Yobe da Adamawa inda aka samu barkewar cutar kwalaran. Ta ce in ba a yi wani abu cikin gaggawa ba za a iya samun barkewar cutar a shekarar 2019 bai zuwa, kamar yadda ake fuskanta a yankin tafkin Chad kowace shekara, wanda aka yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 1,800 da ke samun mafaka a wannan yankin sakamakon wannan tashin hankulan. Sanarwar ta ce kimanin kusan mutane 10,000 ne suka kamu da cutar amai da gudawan, kuma akwai rahotanni da ke nuni da cewa mutum 175 dukkaninsu sun mutu da kuma suka fito daga jihohin Adamawa da Borno da Yobe a wannan shekarar 2018 din. Wannan dai ita ce kididdiga mafi yawa da aka taba samu a duniya na rasa rayuka sakamakon barkewar wannan cuta na amai da gudawa. Alhaji Sani Zoro dai shine shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya, wanda 'yan kwanakin nan dai ma ya zarci wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno, inda ma ya nuna rashin gamsuwarsa kan yadda muhallin 'yan gudun hijiran yake.
Kyautatawa ita ce abin da ake yayi, ba wai tara dukiya abin da ake yayi ba, wannan tun an riga an ban. Amma a cikin wannan rangadi da muke, mun ga akwai gibi kwarai da gaske tsakanin bukatun mutane dan gudun hijira. Akwai gibi da abin da gwamnati suke bayarwa. Alal misali, kaga duk inda yan gudun hijiran nan suke, zaka ga mutane a cikin yayi a tsangaya irin wanda aka saba almajirai yan kiskaji suna shiga duk waɗannan guraren. Daga duk inda suke babu guraren ba haya, ma daji ake shiga, mata da maza da yara da kowa. Kuma yau waɗansu shekaru 7-8 a cikin su a irin wannan.
Kowa watan jiya ma dai sai da hukumar samar da muhalli na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNDP ta keɓe euro miliyan 7 ga matasa 600 za su dinga aikin tsince shara a garin Maiduguri da kewaye wajen tsaftace muhallin su da kansu. Mr. Kurt Connolly dai shine wakili a Majalisar Dinkin Duniya. Yace mun sa hankali ne wajen tsaftace muhalli da kuma samar da ayyuka ga matasa, musamman ma 'yan gudun hijira da marasa ƙarfi a garuruwan guguwar Maiduguri da biyu da Bama. Yesu muna so mu haka ne wajen tattara shara don a sarrafa su ta wasu hanyoyin da kuma zai amfani al'umma. Alhaji Nasiru Ali Suruni dai shine shugaban hukumar tsaftacen muhalli na jihar Borno da aka bi sani da suna Busefa.
Duk muhallin da muke so a cikin garin muhalle din za su zama cewa tana cikin tsafta, za ka kauda irin kananan cututtuka na sauro da su menene. A banda wannan governor, his excellency governor Kashin Shetty, akwai motocin da sai kumfata guda 15 wanda za a sa su kowane angwanni.
Rashin samun ingantaccen muhalli ko makewayi ko kuma tsaftacecen ruwan sha na daya daga cikin abubuwan da ke haddasa irin waɗannan matsaloli, da har yakan yi sanadiyar haddasa mace-mace a tsakanin al'umma, wanda hakan ke nuna irin bukatun da ake da shi tsaftace muhalli tsakanin magidanta da ma samar da ingantaccen makewayi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah. Amin amin summa amin ya Allah.
To gaida Haruna Dauda Biyu, dan lake mu a shirinmu na safar ranar Lahadi za ku ji cikakken wato wannan rahoto. Amma yanzu bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda rahotanni ke cewa 'yan gudun hijirar ƙasar da dama sun tsallaka zuwa Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da gwamnatin ƙasar da ya ƙicinyewa. Lamarin da ya sa kungiyoyin fararen hula suke kira ga gwamnati da ta nemo bakin zaren sasanta wannan rikici. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
A halin yanzu dai 'yan gudun hijirar ƙasar Jamhuriyar Kamaru ne sama da 60,000 masu amfani da yaren ingilishin sarauniyar Ingila suke ci gaba da tururuwa zuwa ƙasar tarayyar Najeriya domin tsira da rayuwarsu. Kasancewar masu ɗauke da bindigogi a wancan ɓangaren nasu suna fito na fito da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru yau shekaru biyu kenan da al'amarin zaman lafiya da kuma tattalin arziki a wannan ɓangaren ya shiga halin taɓarɓarewa. 'Yan gudun hijirar dai yanzu haka suna jirge ne a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Alhaji Mutari dan yankin Baminda ne.
Alhamdulillah, an yi hijira da sun fi 60,000 da suke na cikin kasar Najeriya ta wajen Ikom da Ogoja, wayan sun kara ma gaba har Kalaba. To wayannan 'yan gudun hijira, abinda za mu fitar da su daga gidajensu, wannan yaki ne da ke tsakanin 'yan aware da gwamnati, to kaga mutum wanda shi ba bindiga yake da shi ba, kuma ba abinda zai tsare harshe kada shi ta jikinsa ba ne, dole ne ya gudu ya bari su ta yakinsu a wajen. To an yi yaki a wayansu ƙauyukan, an kona ƙauyukan gabaki ɗaya, gidaje an kokko na an rusa waɗansu. To kaga mutum kuma ya riga bar gidan shi ya fita, an rusa ba inda zai dawo zai zauna. Gwamnati kuma ta nuna cewa za ta yi kokari ta gyara waɗannan gidaje, to amma har yanzu ba ta soma waɗannan gyaran ba. Ba a gyara hanya ba da za a tafi har zuwa waɗansu ƙauyukan ba, domin ɗan aware a wani waje sun kakkarya ma gada haka nan, da za a ƙetare ɗan ƙananan rafi da suke na hanya saboda a isa waɗannan ƙauyukan. To waɗannan duk abubuwan nan da yake kawo cikas na koma. Waɗansu ƙauyen kuma har yau gwamnati ba ta kori 'yan aware a ci gaba ki daya, saboda haka na akwai duk waɗannan tsoron cewa tashin hankalin zai dawo wannan ƙauyen tunda ba a shirya wannan muskila ba.
Sai kuma Dr. Musa Usaini, shugaban kungiyar farin hula ne kuma ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, ya mana jawabi kan anda za a yi a sasanta al'amarin.
Wato game da 'yan gudun hijira da suka tashi daga wato sashen Ingilishi suka shiga ma Najeriya, ya kamata gwamnatin Kamaru, kamar da dai aka saba tunda tana da jakadar ta kasar Najeriya, ta dauki matattakalai masu karfi, ta dauki mataki akan maganar nan cikin tallafa mata harkar abinci, harkar security, tsaro da sauransu. Sannan kuma gwamnatin Kamaru ta tabbata ta yi bincike ta ga cewa waɗannan mutanen da suka shiga cikin kasar Najeriya ba a cuta fasuwa daga cikin waɗanda ake tuhumansu da ta'addanci. Wannan shine abin da ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi, ba wai ta zauna mutlakan ta ki ba kai ji ba, da yaki da wato shi sashin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkar 'yan gudun hijira. Kada ta bar mata kawai ragamar abin wato daga cikin asusu ko kuma kuɗaɗen taimako da aka yi, har ma wanda ya wuce nan da aka yi ta yawon neman taimakon juna, wato shi su ya kamata irin 'yan gudun hijira kamar haka a tallafa musu, a taimaka musu. Wannan shine wato a ganin mu mu 'yan farar hula abin da ya dace ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi, domin ta cirato wato 'yan gudun hijira daga abin kunya.
Na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Haɗa kan mu a tsirar kanmu sojuna, manufarmu a nan da mutan gana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana sai man girma.
A gaida Muhammad Awal Garba. To a jamhuriyar Niger kuma hukumar sadinkin duniya mai kula da yan gudun hijira tare da hadin gwiwar hukumomin kasar sun kaddamar da wani shirin fadakar da al'umma kan muhimmancin takardar haihuwa bayan la'akari da cewa har yanzu wasu iyaye ba sa mai da hankali wajen yi wa ƴaƴansu takardar haihuwar musamman a wannan lokaci da gingimu ke tilastawa mutane tserewa daga mazauninsu na asali. Daga mai ga rahoton da sun lemo mini Barma ya aika mana.
Farfajiyar makarantar firamarin unguwar Dar es Salaam kenan lokacin da mai unguwa ke yi wa talakawansa bayani akan muhimmancin takardar aihuwa ga dan adam. A albarkacin kamfan da hukumar HCR mai kula da 'yan gudun hijira ta shirya da haɗin gwiwar hukumomin Nijar da nufin ganar da jama'a illolin rashin yi wa yara takardar haihuwa. Madam Rabi'u Aisatu Traore ita ce daraktar kula da kare haƙƙin ɗan adam a ofishin ministan shari'ar Nijar.
Yara a ihe shi bai da takardar aihuwa ya girma haka nan juridik ma an tuka ba a san da shi ba. Yanzu mutum ga in yaje tashi yaje wata ƙasa ba zai iya yin lakol ba, ba zai iya yin kasuwanci ba, wata ran wani arme ma ko bude wani shago ko wani abu duk sai an tambaye ka takarda. To duk baka da wannan takarda wata irin rayuwa za kai? To shine muke son mu jawo hankalin mutane musamman ma uwayen yara da in dai an ahi yaro mutum na iya kashe kuɗi da yawa wajen bikin yaro kai rago kai komi amma hakin yaro na kware shine ka bashi takarda ta haihuwa.
Rashin takardar haihuwa wata matsala ce da ke hana wa dimbin jama'a samun takardar shaidar sama dan ƙasa a wannan lokaci da matsalar tsaro ke tilastawa jama'a ƙaura ba shiri. Dalili kenan da kasashen duniya a shekarar 2014 suka kudurtawa kansu shawo kan wannan matsala a tsawon shekaru 10.
Shike sa duk shekara zuwa shekara ake tara mutane dan a fadakar da su a waye musu kai a ganar da su wannan matsala menene me yake kawo wannan matsala dan su samu yanda za su kiyaye da kasu je su hada cikin irin wannan matsala ko kuma diyan su hada cikin irin wannan matsala.
Wannan al'amari yana da nasaba da halin tabarbare da tsaro da ake fuskanta
a ko garuruwan da kaman mutane dubu da dubunai ne ha sun taso daga kasar su hakan ga sun zo wata kasa sun zamana su ba su da takardar kasar ba su da takardar kasar su da sun ke su can an kebe su ba su iya komi diyan su ba su iya zuwa lakol ba su iya kasuwanci ba su iya sayan gida ko wani haya gida hakan ga ba su iya yi.
Malam Wala Dogas Killi wani jagoran kungiyar 'yan gudun hijirar Mali a Niger na ganin fa'idar wannan yunkuri na HCR.
Fi sabilillah in mutum bai da takardu ba mutum na kwarai bane sai ya zama barawi ko ya zama bandi ko ya zama mashayi ko ya zama abun da bai kamata ba. An mutum bai da takardar aihuwa saura kadan nake mutunan nan dabba ce.
Za dai a ci gaba da gudanar da irin wannan gangami na hukumar kula da 'yan gudun hijira a dukkan gundumomin birnin Yamai kafin daga bisani ayarin masu fadakarwar ya isa zuwa yankunan karkara da nufin tunatar da iyaye cewa samar da takardar haihuwa ga yara nauyi ne da ya wajaba a kan kowane cikakken magidanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ga gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Duk Alhamis ta 4 a watan Nuwamba rana ce da Amurkawa sukan ware domin gudanar da bikin cika ciki wato Thanksgiving a Turance. Shin menene muhimmancin wannan biki ga Amurkawa? Wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da wannan shiri na duniyar Amurka zai kokarin amsawa a wannan karan. Sunana Mahmud Lalo. Bikin cika ciki ko kuma Thanksgiving a Turance biki ne da Amurkawa suke matukar darajawa a daukacin rayuwarsu. Bikin wanda aka yi a jiya Alhamis ya samo asali ne tun daga al'ummomin da suka yi kaura suka iso nan Amurka, inda shekarar farko da suka yi noma bayan isowa wannan yanki suka gudanar da bikin a matsayin nuna godiya ga Allah saboda irin amfanin gonar da suka samu a girbin farko a shekarar 1621 bayan kaurar da suka yi. Amma sai a shekarar 1863 gwamnatin Abraham Lincoln ta maida shi ranar hutu a duk faɗin Amurka a lokacin ana yakin basasa a ƙasar. Dr. Nasir Damowa, mazaunin jihar Florida ne a nan Amurka, na kuma tattauna da shi kan wannan biki na cika ciki, inda na fara tambayar shi muhimmancin wannan rana ga Amurkawa.
Ainihin shi bikin ya faru ne tun lokacin turawan da suka fara shigowa na Amerika, wanda suka yi cewa pilgrims kenan. Da suka zo sun tarar da su ainihin masu ƙasa, wato wanda suka ce, wanda ake cewa Indian daji a Hausa, ne ke da ƙasa. To da suka zo suka faɗa an fara zama tare da su, sai suka yi ƙarshen shekara ka ba an yi noma na bada misali. Murna yanayin da aka samu na noma, albarkacin noma, sai a yi sassi wannan dina da suke ce matan skewan, wato kamar ta godiya kenan.
Wato bayan an yi girbi kenan.
Bayan an yi girbi kamar na bara, sai a yi bukin a bana. To daga baya abin sai ya bunƙasa sosai, har kusan kowa yana yi, har su abin garin Indian dajin suna yin wannan bukin.
To kamar a yankunan mu na Afirka an fi amfani da raguna misali a lokutan bukukuwan sallah ko kuma akuya a lokutan Kirsimeti. A lokacin wannan biki na cika ciki, kamar wace irin dabba suka fi amfani da ita a nan Amurka?
Ko da na binciki tarihin shiwon ga bikin nasu na Thanksgiving, tun ƙarni na 17 aka fara shi, wato tun kutun cikin ne suka fara wannan bikin. To amma babu record, babu wani rubutaccen abu da aka guji cewa gashi ana amfani da talatalu. Sai dai su turawan wannan lokacin da suka zo, sun zo na a wani wuri da ake ce Plymouth wajen Virginia. So can wurin ana akwai suna da talatalon ga irin na daji, kamar da muke da zaben daji haka. To wannan lokacin na Thanksgiving, su ainihin masu waɗannan turawan sukan yi farautar wannan talatalon, sai a yi ya kasance an sa shi cikin abin da za a yi amfani da shi a wannan bukin na Thanksgiving. To akwai kuma wani wasu rubuce-rubuce da suka nuna cewa ana amfani da kuma irin kamar kajin daji haka, ko zabi a wannan lokaci na daji waɗanda aka farauta. To har a yau yanzu hakan da ake ciki, akwai waɗannan talatalan na daji da wasu sukan je farauta ke kawai don su, amma daga baya ya zama kamar an fi son shi. Kowace shekara yanzu abinda aka kiyasta ƙalla ana cin talatalan miliyan 40 zuwa 45 kowace shekara akan wanga bukin kawai.
To na kuma lura cewa a wannan lokaci ne Amurkawa suka fi yawan yin tafiye-tafiye, kamar menene yasa hakan?
Ka san komai yana canzawa saboda yanayin da aka samu kansu. Yanzu nan ka san saɓanin kamar can wurin mu da yake, za ka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake, gidansu haka. Amma su nan za ka ga cewa mutum an haife shi a Florida, amma wurin aikin shi suna New York ko wani, ko Washington ko wani gari haka. Iyalin shi waɗannan baki da iyayen shi suna nan Florida, amma shi yana tance. Sai ka ga cewa ba a samu haɗuwa sai irin wannan lokaci. Sai ka ga mutane, to irin wannan lokaci kowa sai kokari a shirya cewa a haɗu. Yana yi rana da shi wannan wanda ke New York ko Washington, yana da 'yan uwan da suke ko Connecticut ko New York. Amma sai a ce su duk a haɗu Thanksgiving nan gidan iyaye. Sai ka ga iyali na ta zuwa haka. An ce ma a bana shi ne mafi abin nan tahiyar da aka yi lokacin da wanga bukin, mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bukin na Thanksgiving.
To kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma Thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su Amurka kenan, idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su Kirsimeti da sauransu?
Kwarai kuwa, kwarai. Don shi misalin bikin Kirsimeti ba kowa yake a nan ba, yake suke haɗuwa a gida ba. Aka saki za ka ga sun fi tafiya wajen da iyalinsu kawai, immediate family, wato kamar mata da ‘ya’ya, su je wajen wani shakatawa ko wajen wani snow resort haka lokacin Kirsimeti. Amma shi Thanksgiving kowa sai a gobe a haɗu, shi ne mai muhimmanci sosai a gare su.
Dr. Nasir Dammo kenan mazaunin jihar Florida nan Amurka a tattaunawar da muka yi da shi kan bikin cika ciki na Thanksgiving da aka yi jiya a nan Amurka. Yanzu madadin shi bakon namu da muka tattauna da shi. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, inda yake cewa salam BOA Hausa, so jam'iyyar APC a Najeriya ba giringirin ba dai tai mai. Allah ya sa kaddamar da wasu kwamitoci da za su kafa don sulhul ta tsakanin ƴaƴanki yayi tasiri. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijjau, inda yake salam BOA Hausa, hakika matakin da majalisar tarayya ta dauka na baiwa makasassu cikakken yanci wani abin yabawa ne. Da fatan wannan dokar ba roman baka bane ganin cewa zabe ya karato, kada ayi amfani da wannan domin cimma wata manufa. Sai wasikar mu ta gaba ta fito daga Alhaji Salihu Isa Fana da Hassan Ingredient Mustafana da Abdullahi Isa Fana da a jihar Kebbi Nigeria, inda suke cewa salamu alaikum BOA Hausa tabbijan hakika kashe sojojin Nigeria har 40 da uku da mayakan Boko Haram suka kashe a jihar Borno. Abin bincike ne da daura kai yadda hakan ya faru domin akwai lauje cikin nadi. Da fatan Allah ya tsare sake afkuwa har irin haka, amin. Sakonmu na karshe a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, inda yake tabbas matakin da mahukuntar kasar Ghana suka dauka na hana sayar da kodin da kuma kwayar tramadol a kasar ta Ghana, hakan yayi daidai. Don haka mu muna fata Allah ya sa shi ne mataki na kawo ƙarshen matsalar da shaye-shaye a fadin kasar Ghana baki daya.
To manalla yanzu ga Hadiza ta zo da labarai a takaice.
Har-haren da 'yan bindiga suka kai a kasar Pakistan sun kashe akalla mutane 34 kuma sun raunana mutane 10 wani abu. Hukumomi a birnin Karachi na kudancin sun ce an kashe akalla mutane 4 a karamin ofishin jakadancin kasar China, bayan da wasu mutane 3 dauke da bama-bamai suka kai harin. A wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin sansanin sojoji a lardin Khost dake Afghanistan ya halaka mutane 12, ya jikkata mutane 30, a cewar gwamnatin lardin Hook Khan Habibi. Mai magana da yawun sojin Afghanistan Captain Abdullah ya ce fashewar bom din ta faru ne a lokacin da ake sallar Juma'a, wanda shine lokacin da mutane suka fi taruwa fiye da kowane lokaci. A yau mashawartan kasashen Turai suka hadu don kammala shatar yarjejeniyar nan da ake kira Brexit game da batun ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar kasashen Turan kafin taron da za a yi ranar Lahadi mai zuwa don kammala maganar. Sai dai kuma ana kusan zuwa ƙarshen taron, kasar Spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin Gibraltar wanda aka bayyana Birtaniya tun shekara ta 1713, wanda kuma ita kasar Spain ke cewa mallakar ta ne.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Bello dan Sabaru na gidan Radio Rimar a jihar Sokoto, da Allah ya wucikawa a yau, da fatan Allah ya ji kanshi kuma rahamshe shi. Yanzu a madadin ita Hadiza Kyari da tsaya ne gabatar da shirin, sai Sa'ida Hamdun da kuma injiniyan mu Mr. Skip Sisk. Mahmud Dalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.